sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsaran Litinin 10 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfiul Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger ta fara wani aikin yi wa wasu mutanen kasar katin ECOWAS ko kuma Sidiyawo domin rage musu wahalhalu da suke huskanta wurin kai komansu a kasashe da ke makwabtaka da kasar su ta Niger. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma zai shigo da shirin da rashin ta yi, akwai kuma sharhin jaridun Najeriya, sai kuma sakonni da ka aiko mana ta wayan tarho, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfiul Hashim Gumel. Jiya Lahadi karan harbe-harben bindiga ya tunzura mutane akan titunan da ke tsakiyar babban birnin Haiti, Port-au-Prince, inda aka bada rahoton mutuwar kallon mutum guda lokacin da dubban mutane ke zanga-zanga kan hanci da rashawa a gwamnatin kasar. Masu fafutuka na kungiyar Petro Challenger da magoya bayansu suna buƙatar shugaban ƙasa Jovenel Moise ya yi murabus kan zarge-zargen da wato zargen damfara da alamun bazaranci da kuɗaɗen gwamnati, kuma sun sha alwashin ba za su bar kan titina ba har sai buƙatar su ta biya. Mu 'yan kungiyar Petro Challenger ba mu ba 'yan siyasa, suna amfani da mu ne domin biyan buƙatun kansu, a cewar wani ɗan zanga-zanga lokacin da yake magana da muryar Amurka. A karan farko masu zanga-zangar dai sun kai har kusan tazarin mita 50 da gidan shugaban ƙasa da yake cikin babban birnin tun lokacin da aka fara gudanar da zanga-zangar kin amincewa da cin hanci da rashawa. Sai dai 'yan sanda sun taka musu birki daga ƙara kusantar gidan shugaban, haka kuma ƙara yawan 'yan sandan a ƙofar gidan. Jiya Lahadi dubban ɗaruruwan 'yan Hong Kong sun yi maci don nuna ƙin jininsu da wani ƙuduri da aka samar da zai bayar da damar ɗaukan mutanen da ake zargi su aikata laifi zuwa ƙasar China domin su fuskanci shari'a a wata babbar zanga-zangar da ba a yi irinta ba a wannan shekarar. Masu zanga-zangar ɗauke da kwalaye masu nuna Allah wadai da ƙudurin dokar wanda zai canza dokar aikata laifi a yankin. Wasu masu zanga-zangar kuma na ɗauke da kwalaye da ke neman shugaba Carrie Lam ya yi murabus, wanda shi ne ya samar da ƙudurin, duk da cewa ƙudurin ya sha suka daga ƙungiyoyi masu yawa a Hong Kong. Masu sukar ƙudurin da yana cewa tsarin dokar ƙasar China ba zai tabbatar da adalci ga mutanen ba, kamar yadda za su iya samu ƙarƙashin dokar cin gashin kai a yankin Hong Kong. Daga hantsi har zuwa faduwar rana, ruruwan masu zanga-zangar sun yi ta kwarara a kan titunan Hong Kong zuwa kofar majalisar yankin, inda a can ne ake ci gaba da tafka muhawara a kan ƙudurin dokar. Ƙungiyar masu kare haƙƙin bil'adama ta Civil Human Rights Front, wadda ta shirya zanga-zangar, ta yi kiyasin cewa masu zanga-zanga za su haura miliyan guda, yayin da 'yan sandan Hong Kong suke cewa yawan masu zanga-zangar a kan titina ba za su wuce 20,000 wato 240 ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A can kuma Sudan, 'yan sanda ne suka harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar yi wa gwamnati bore a babban birnin Khartoum don neman mulkin farar hula a kasar. Ƙungiyar ƙwararrun ma'aikata da aka fi sani da SPA, wadda take jagorantar zanga-zangar, ta yi sanadin sojoji sun karɓi mulki daga shugaban ƙasa Omar al-Bashir. Ta ce za a ci gaba da yi wa gwamnati bore har sai majalisar mulki ta sojoji ta miƙa mulki ga farar hula. Masu zanga-zanga aƙalla huɗu ne suka rasa rayukansu a jiya Lahadi. Masu zanga-zanga sun kakkafa shingaye akan titina da itatuwa da tayoyin mota da kuma duwatsu a arewacin gundumar Bahari da ke babban birnin ƙasar. An rufe kasuwanni da shaguna a sauran wasu garuruwa da birane a faɗin ƙasar. Masu suka da kuma ƙungiyoyin masu zanga-zanga sun nemi duk ma'aikata su yi zamansu a gida, bayan da jami'an tsaro suka afkawa sansanin masu zanga-zangar ranar Litinin ɗaya ta gabata. Tun wancan lokacin mutum aƙalla 113 ne aka kashe, a cewar likitocin da ke tare da masu zanga-zangar. Sai dai ma'aikatar lafiya ta Sudan ta sanar da cewa mutum 61 ne kaɗai aka kashe. Sakataren Baitul Malam Amurka ko in ce ma'aikatar kudin Amurka Steven Mnuchin ya faɗi jiya lahari cewa shugaban kasa Donald Trump zai kasance cikin matakar farin cikin ƙara wasu kayayyaki da kasar China ke shigarwa Amurka haraji idan har ba a cimma yarjejeniya tsakanin shugaban da shi wato shugaban China Xi Jinping. An shirye cewa shugabannin biyu za su gana a ƙarshen watan nan a gefen taron manyan kasashe 20 wato mafi girman tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a kasar Japan. Trump ya riga ya saka wa kayan China na kimanin dala biliyan 200 haraji amma yanzu yana tunanin ƙara saka wa ƙarin kayayyakin da suka kai dala biliyan 325 a wani harajin wanda hakan zai hada da duk wasu kayayyaki da China take shigarwa Amurka. Kasashen biyu da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun kwashe watanni suna fafatawa kan yarjejeniyar cikayya amma ba su kai ga cimma nasara ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin yadda ganin irin matsaloli da matafiya daga jamhuriyar Niger ke fuskanta a duk lokaci da suke ketarawa zuwa kasashen ECOWAS. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar da haɗin gwiwar wata kungiyar kasar Jamus mai taimakawa ainihin kasashe masu tasowa sun fara wani aikin ba da katin ECOWAS ko kuma CEDEAO domin rage wahalhalu da kuma rage cin hanci da rashawa akan iyakokin kasashen da ke ECOWAS. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Hukumar nan mai yaki da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Niger Halsiya da kungiyar nan mai tallafawa kasashe masu tasowa ta kasar Jamus GIZ na can a garin birnin kwannin jamhuriyar Niger suna yiwa jama'a takardun shige da fice na kasashen ECOWAS ko CEDEAO. Malam Isu Abdullahi shine jagoran wannan aikin da ke wakana a cikin ma'aikatar magajin garin birnin kwanni.
Dalilin da yasa mun kasa ana ma mutane wannan tarni na CEDEAO saboda muna bisa iyaka kwarai in ka dibe kwanni da illela sai in ce a febre kata 10 kilometer tsakanin mu ko mutane suna yawan zirga-zirga bisa iyaka kasa wadda ba ta ku ba kenan ilfo ke mutane a ce su yi takardu na ka'ida waɗanda za su yi musu permeter suna balaguro. Kungiyar babbar kungiyar da ta samo muna wannan tallafi ita ce ake ce ma Halsiya babbar kungiya waccan ta koli mai yaƙi da cin hanci da rashawa tare da wata proje da ake cewa GIZ su ne sun taimaka ma al'umma da suke bisa iyaka su samu wannan karne da boya kyauta ne ake shi ba a amsa ko dala da kowa mutum 750 da za a yi ma
mutane da dama ne ke kokawa game da irin yanda suke fuskantar tarnaki da ma musgunawa akan iyakokin kasashen CEDEAO ko ECOWAS a lokacin da suke balaguro inda sai ta kai waɗansu ba da nagoro kamin a bar su su ci gaba da tafiye-tafiyensu wannan ko duk da yarjejeniyar da kasashe na CEDEAO suka rattaba domin sakin sarari ga jama'a su riƙa kai suna kawowa cikin kwanciyar hankali da walwala su da dukiyoyinsu a cikin kasashen na ECOWAS ko CEDEAO. Ya jama'a suka ji da wannan takardun da suke samu na kai da komowa ba tare da fuskantar tsangwama ba daga kowane ma'aikaci ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu.
Ibrahim Sa'adu Samaila, ga dukkan godiya da Allah alhamdulillahi da wagara na ta zo mana ta harkar CEDEAO din nan. Gaskiya mu tana da muhimmanci gare mu sosai saboda mu muna harkar ta shiga da fita. Kinan za ta taimaka mana da dukkan da kanta yi ba sai ka kashe wasu kuɗi da yubin kana da ta kuma duk dan ƙasa yana da kyau mai tashi ta shi dawo shi ta in son samu ne. Muna cikin muhawara mu yi ta kuma sai ga sauki yanzu kaga kuma alhamdulillah.
Sunana Ali Musa Sule. Ni da abin da yasa na zo neman wannan katin shine sanadiyar gaskiya ina fita kasashe makwabta su Nigeria, su Cote d'Ivoire, Lomé ko Tunubu ina tayya. Shi kuma wannan katin gaskiya sai in ce kamar lefe fasi na gare mu saboda in kana da shi in ka zo bisa kan iyaka gaskiya baka da matsala da ma'aikanta. Amma rashin shi kuma gaskiya ba karamin kalubale yake kawo mana ba. To yanzu ala misali kun ga in baka da shi in ka sai wurin iko sai ai ta walakantar da ka kai wane ne sai a dibi sai ka ba wani cin hanci ka dauki dukiya ka bada a ga ya maka bakan magana kuma aljihunka bai huta ba.
Fati Ibrahim kwani jamboriyar Niger unhanin mu saboda duk inda zamu hita CEDEAO ko ina mu kasar makwabta muna iya zuwa da CEDEAO mu ba mu da matsala.
Sunana Idris Chemago kike kakin mu kai ayuna ita mun sha wahala fasko annan sufar sunana dai Sama'ila Muhammad. Game da wannan abu gaskiya mun ji dadi kuma taimako da wanda muna jiran shi da kuma ya zaka. Dan kaga wannan shi zai sa mu yi yawo cikin kasasan sai dai yawo ba tare da tsangama ba kuma da an tambaye mu kurla ba.
Muna shan wahala ga hanya sai mu bi hanya sosai lafiya lau insha Allah. Mun ji dadi wannan abin dama muna jiran ya zo gare mu wannan falala.
Mutane 750 ne anan birnin Kwanni da kauyuka za su ci moriyar wannan aikin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Haruna Mamman Bako. To sai dai kafin mu ci gaba ga wannan waka a shakata da ita. Allah a gaida Abu Dangata da fatan shakata da wannan wakar sai dai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 13 na dare ga kuma shirin da rashin tai
amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa takan ke ba kudi a fashe da hanya
Assalamu alaikum. Shirin yau zai maida hankali ne akan batun samar da takardun kuɗi na bai daya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma. Kuma za mu ci abin da ɗan kasuwa da masu masana'antu a Najeriya ke faɗi game da wannan lamari. Sunana Mahmud Ibrahim.
Koni alhaji sanin waka. Inna waka gaskara. Na za mu kuɗi mai fari. Na tsara har sun kauri. Ba ajararu ba ba karfi sai in kashe
kimani shekaru 20 da suka gabata ne aka bujiro da batun samar da takardun kuɗi na bai daya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma kwatankwacin takardun kuɗi na euro da ake amfani da su a kasashe 27 mambobi a kungiyar tarayyar Turai wato EU kungiyar kula da cinikayya da harkokin kasuwanci a kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ita ce ta dauki gabarin fito da wannan takardun kuɗaɗe na bai daya bisa sahalewar shugabannin kasashen yankin su 16. Sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da cinikayya tsakanin ƙasashen na daga cikin makasudu da kuma manufar wannan yunkuri na ƙirƙiro da takardun kuɗi na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta Yamma. Yanzu haka dai ana buƙatar kowace ƙasa memba a ƙungiyar ta ECOWAS ta cika sharɗin da aka gindaya kana daga bisani a fara amfani da takardun kuɗin na bai ɗaya wani lokaci a baki idan Allah ya kai mu. Kamar yadda shugabannin gwamnatocin wannan nahiya ta Afirka ta Yamma suka amince a wani taro a birnin Accra na kasar Ghana cikin watan Maris da ya gabata. A nan guda kuma ƴan kasuwa da masu masana'antu a wannan yanki na tofa albarkacin bakin su game da wannan yunkuri. Alhaji Sanu Seni shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya reshen jihar Kano a Najeriya.
Kakkalin Najeriya za su ga mun yi makutaka da kasashe wanda suke wanda Faransa ita ce ta mulke su, saboda haka zaka tar wanda suke amfani da shi bai ma shafi dala ko sterling funds ba, yawanci suna amfani da sifari. So a zahirin gaskiya yawancin kamfanin kanmu da muke nan da muke amfani da su muna samun matsala da yawa wajen ta amfani su ta bangaren kuɗi, saboda wajen canjin nan da yawa akan zalunci mutanen mu da yawa tana suna asara kuɗaɗen su da yawa tana canjin kuɗi. So a zahiri in dai har za a samu wani yanayin kuɗi wanda kowa da na Najeriya da Niger da Cotonou that is Benin Republic za su iya yin amfani da shi kai tsaye, ni a mahangata zai taimaka wa masana'antu ko kasuwanci matuƙa gaya. Duk da cewa an daɗe ana ta wannan yunkuri wato ya za a yi da sauran kuɗaɗe da ake da su na ƙasashe daban-daban kowace ƙasa, misali Najeriya tana amfani da naira, wasu suna ganin kamar zai watakila ya shafar kima da darajar naira a Najeriya misali.
To gaskiya ba lallai ne ya zama haka ba, in ka duba ƙasashen Turai ai suna amfani da euro, sannan euro din bayan euro nan su ma kuma sauran ƙasashe da suke cikin euro din su ma kowanne akwai nasa currency din da yake kuɗaɗen da yake amfani da shi, an kuma suna harkokin su darajar ita euro daban, darajar wancan kuɗi shi ma daban, bana san zai iya zama sai dai ka san mutum bai san yanayin abu ba, dole duk abu da kace maka sabo ne akwai tsoro a cikin sa. Sai dai kawai yake mu nan Afirka ce muna da wannan yanayi namu na rashin wayewa bai za a iya samu matsala, amma da Turawa da suke nasu kaga ba wani matsala har yanzu. Ni dai a tawa mahangar mu zai taimaka mana, because a yanzu dai yawa daga cikin mu muna ta'ammali da wannan jihohi, musamman aka ce maka jihar Niger, asan Niger aka tambaye ka aka baka Benin Republic, muna duk yawancin ƴan kasuwanmu da suke nan musamman anan arewa kai Najeriya ma gaba daya, wannan kasuwa sun zagaye kuma ba wai suna amfani da dala bane ko kuma pound, suna amfani da sefa ne wanda kuma babu ta amala ji, saboda haka duk lokacin da aka ce maka wannan kuɗi yanayi nasu na sefa ya kare, to gaba ɗaya sai ya ga mutum ya ɗebi kuɗin sa bai shigo ya sayar da shi nan ya juya ya tafi, sai ga ya ɗebi kuɗi sai ɗebi kuɗin sa ya shigo da kuɗin fa zai sayar, amma ana ce masa a ta kare da naira ɗaya ko naira biyu ko naira biyar sai ɗebi kuɗin sa ya koma, to kaga wannan waye asara mu kai asara, dan mu yanzu da yawa wasu ta'amal da muke da su a zaka tarar cewar dole saboda rashin yanayin kuɗi bai ɗaya zaka tarar in sa ake kaman hannu da kuɗi hannu da hannu, wanda lokacin zainayin zamanin ya riga ya wuce na irin wannan kasuwancin, akwai haɗarurwa da yawa tattare da irin wannan abu, zaka iya bada kuɗin kamar ya salwanta shi, amma akwai tsari wanda zaka iya biya ka je banki ka biya kuɗin ka da sauran zaka tarar wannan sai ya fi zama alfanu ga su can kwacin kasar da kuma mu kanmu gaba daya, zaka ga komai kuma sannan akwai record na duk abin da aka yi.
To gashi yanzu an saka kaman lokaci da ake salon za a fara amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya idan an yi shi, su shugabannin Afirka da suka yi taro da Afirka ta Yamma da suka yi taro a ƙarshen ƙungiyar ECOWAS da suka yi taro a cikin watan Maris a birnin Accra na Ghana sun saka baɗi kenan shekara ta 2020. Iya wannan kira misali tunda kake da shi ga su shugabannin Afirka din wannan nahiya.
Su shugabanni na kasashen Afirka tsaya suke abin kallon fahimta sosai, tsaya masa kallon basira, na tabbata aka ce an samu kuɗi bai ɗayan nan zai samu gaba da mulki su gaba ɗaya za mu samu ci gaba, duk har suke zuwa a ce kuɗi ya kare kuɗi ya tashi kuɗi ya kare duk wannan abin babu shi tunda kuɗi ne yanayin bai ɗaya, daga nan Najeriya za ka ɗauki kuɗi ka tura Niger tunda duk kudi ɗaya ne ka tura Burkina Faso ka duk saka sai abin yazo da sauki.
Shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya kenan Alhaji Sani Husaini. Shima Alhaji Umar Labaran Danga guda cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare. Ya ce samar da takardun kuɗin na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma na da alfanu ga harkokin su na kasuwanci.
Inda har da gaske an samar da wannan takarda ta bai ɗaya zai amfani da mu sosai da al'umma ma musamman abokanan hurdodinmu da suke Ghana da Kwatano da su Niger da sauransu wanda lokacin muna mu'amala amma idan ka buga kuɗin sai kaga cewa kuɗin yayi tsada. Musamman idan ka dau ɗan Niger mafi yawancin bizojin su a Najeriya suke yi to su sun gwammace su zo Najeriya su yi biza saboda in sun buga kuɗin su bizar a Najeriya za ta fi sauki. To kaga idan aka samu alaka bai ɗaya ina ganin musamman dai a ganin mu ba ƙasar da za ta fi moruwa da waɗannan abubuwan illa Najeriya saboda a Najeriya ne aka fi tafiye-tafiye kuma a Najeriya ne jiragen masu kafiyawa.
Kuna ganin kenan watakila zai hutasar da ku da zancen musayar kuɗi na canji kenan wannan tsarin an kawo da shi na takardar bai ɗaya?
Eh zai iya kawo sauki sosai misali yanzu wani zai zo ya ce maka yana so ya tafi Kwatano to amma ta yaya zai tafi da kuɗi? Ka san da yanda transaction ɗin kuɗi yake tsakanin Najeriya da makota ba yanda za a yi ka ɗebi kuɗi. Na ɗaya na biyu kuma mutane suna tsoron mu'amala da account musamman su tura saboda za a iya tuhumar su da wasu abu. Mafi yawanci ana yin abin ne kamar in ce a gargajiyance a tafi da kuɗi a hannu ga haɗari ga sauransu. To ina ganin a ka wannan musamman mutanenmu da suke shiga Kwatano ka ga transfer kawai za su yi ko kana da Kano za ka iya transfer kuɗinka ka je can kai cinikinka da sauransu. Ina ganin wannan zai yiwu Allah ya yarda.
To amma wasu kuma suna ganin kamar wannan takarda ta bai ɗaya da ake ta magana za ta iya shafar kuɗaɗen da ake amfani da su a ƙasashe daban-daban.
A ina gani ba za ta shafa ba sai dai ta ƙara alaƙoƙi musamman idan ya zama cewa duk ƙasar da ake da kuɗi bai ɗaya kuma za a yi kasuwanci bai ɗaya. Ina ganin zai ƙara alaƙoƙi kuma da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashenmu gaba ɗaya na Afirka.
To idan haka ne me yasa kake ganin ya sababa su shugabannin Afirka musamman ƙarƙashin ita wannan ƙungiya ta kula da cinikayya a Afirka ta yamma ECOWAS wato suke kamar jan ƙafa wajen aiwatar da wannan tsari na kuɗin bai ɗaya a Afirka ta yamma?
Wallahi in ka dubi shugabanninmu na Afirka mafi yawancin su ba wai ci gaban Afirka bane a gaban su ci gaban kayukansu ne da iyalansu amma Afirka muna da dimbin arziki wanda da shugabanni za su tsaya a ce an yi shi kamar yanda muke zuwa ƙasashe muke gani suke yi wayanda ba su kai abubuwa ba za ka ga cewa Afirka mun samu tattalin arziki mutane sun samu abubuwan yi masu yawa. To amma shugabannin Afirka ba wayannan bane a gaban su kawai son mulki ne da son tara abin duniya.
Sun yi taro a Ghana a kaman cikin watan Maris kuma sun ce shekara ta 2020 wato baɗi kenan ana sa rai za a wato ɗabbaka wannan takardar bai ɗaya ta nahiyar Afirka ta yamma. Yaya kake ganin wannan wato lafazi na su ya kake ganin yiwuwarsa la'akari da cewa an daɗe ana ta bayanin nan a baya?
To muna fatan Allah ya sa amma mafi yawancin shugabannin Afirka suka yi taro-taro ne na shan shayi da muhawara amma ba na aiwatarwa ba mafi yawancinsu. Amma muna fatan wannan Allah ya sa da gaske za su yi mana waɗannan abubuwan kuma Allah ya sa ɗan Afirka ba amfana da abubuwan su.
Alhaji Umar Labaran Danga kenan. Masu saurare ƙarshen shirin da rashin tai na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin Alhaji kuma labaran danga da Alhaji Sani Hussaini da kuma waɗanda suka taimaka wa shirin yayin nasara a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwadi da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
madan doki a gadan madan doki a gadan hazan na kuma ka huta ta kai tunani dan daga duki kai tunani
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yarar gizo jaridar dai a daya daga cikin manyan labaranta na cewa kwanaki 11 kenan bayan kaddamar da gwamnatin Muhammadu Buhari har yanzu bai nutsa ko da mutum guda a wani mukami na siyasa ba a cewar jaridar Premium Times ta ce shugaban Muhammadu Buhari wanda ya sha rantsuwar fara aiki wa'adi na biyu a ranar 29 ga watan Mayu bai ce komai game da nadan sabbin mukamai na siyasa ba ɗan Najeriya in ji jaridar na tambaya anya ba za a maimaita abinda aka yi a can baya ba inda shugaban ya shafe watanni 6 bai nada ko da minista ɗaya ba a gwamnatin nasa sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa ya majalisar dokokin jihar Kaduna sun amince da wani kuduri da ke bada umarni ga fasoci da kuma limamai domin gudanar da wa'azi a jihar Kaduna jaridar ta bayyana cewa ana yan sa'o'i kafin rusa majalisar dokokin jihar ta Kaduna yan majalisar sun amince da wani kuduri da gwamnatin jihar ta gabatar shekaru uku da suka gabata da ke bukatar samun izini daga limamai da fastoci domin gudanar da wa'azi shi da wannan doka aka bayar da jaridar ta yi bayani ya samu hamayya daga al'ummomin jihar ta Kaduna musamman ma dai bangaren musulmai da kuma kiristoci shi da wannan doka ya bukaci a tarar da wani kwamiti a kanar hukumomi 23 na jihar da ya kunshi bangarorin addinai daban-daban don su dinga amincewa da duk wani wa'azi da za a gabatar a karamar hukumar sai kuma jaridar Guardian jaridar kuma da cike yanzu haka dai babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta bayyana cewa ta rufe asusun ajiya na mutanen da take kyautata da son cewa ɗan su mogane a cewa gwamnatin babban bankin na Najeriya Godwin Emefiele dauka matakin ya biyo bayan bincike da aka dade ana yi ne akan irin waɗannan masu ajiya a bankuna daban-daban na ƙasar wanda kuma ake musu kallon ɗan zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa a cewar Emefiele nan gaba kadan bankin za ta fito da sunayen kamfanoni da kuma mutanen da ake zargi da aikata almundahana da zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa sai kuma jaridar Leadership jaridar da tace yanzu haka ana ƙasa da sa'o'i 48 kafin kaddamar da majalisar zango na tara akalla ƴan majalisar da ce zai 62 ne suka amince da aniyar su ta zaben Senator Ahmed Lawal ya zama shugaban su a majalisar da ta yi zango na tara a cewar Senator Barau Jibrin da ke shugabantan yakin neman zaben Ahmed Lawal akwai ƴan majalisun jam'iyyar APC guda 60 sai dai kuma mai hamayya da Ahmed Lawal wajen neman wannan shugabanci Senator Aliyu Ndume ya bayyana cewa hakan ba zai barazana shi ba kuma har yanzu yana nan akan bakansa da neman wannan mukami a bangaren majalisar wakilai ma yanzu haka dai ɗan majalisa Bajami'a Mila daga jihar Lagos da Amir Wase daga jihar Plateau su ne kan gaba wajen masu neman wannan mukami inda suka bayyana cewa suna da magoya baya 223 Babin Yashibin murya Amurka daga Lagos.
Kuma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar abin nan waya.
Assalamu alaikum murya Amurka. Gana abin da abin da kuka manta ki. Kalin gaskiya muna kira ga Muhammadu Buhari sauran jami'an tsaron Najeriya. Da sauran gwamnonin arewacin Najeriya da sarakuna matsalar tsaro Najeriya musamman arewacin Najeriya ta kai inda ta kawo jiye an kai har Sokoto an kai sama ga mutum 21 abu don har ake an kai har don har babu zaman lafiya Sokoto babu zaman lafiya Maiduguri da Yobe da Adamawa babu zaman lafiya ya kamata yau shugaban kasar Najeriya hankalta matsalar tsaro ita take matsalar koka ka bai yiwa a cikin lakan da gona yana shuka yana da dan abin da yake a ce gwamnati ba ta kai kare ita kare shuka ta kare rayuwa saboda haka gwamnoni arewacin Najeriya su tafi su hada kansu sarakunan Najeriya su tafi su hada kansu manyan Najeriya su tafi su hada kansu musamman arewacin Najeriya matsalar tsaro babban matsala ta idan abu ya shigo saboda sai ina sai kabi saboda haka a dauki mataki gaggawa abin da ya faru to kuma yayi muni jiya mutum sama ga 20 an kace su gaban za assalamu alaikum
to ba dalla wato iya abin da zamu iya kawo muku ke dan haka sai abuna aikin gafara amma da rinko da kowa baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku assalamu alaikum.